وكل مبتدعة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولي تنين شاب في دوات السفر جرانا لشكرة دبودة لريفو دولة ثلاثين لدايا ليلي لدايا دوات بيو شكرة تدبو بيو دبوما زامو كرن تهديتي نهدو للكاف الأربعون النووية إن شاء الله عن أبي عبد الرحمن أنكرو حديث لدى أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود صحابي النبي محمد في رواية حديث أنا كرم سبابا عبد الرحمن وأن يتكي على كنية قال يتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مذن الله يا بام الأبائر وهو الصادق المصدوق كما شيني من قسيا أبن قسكتاوى فتو أبن النبي فلا قسياني sannakuma mutun ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaskata shi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman lalle kowanne dayanku ana hada halittarsa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwana 40 nutfatan yana maniyyi inna ahadakum ana nufin kowa daga cikin ku kowane dan adam Allah madaukaki yana halittansa a cikin mahaifiyarsa akan matakai daban-daban mataki na farko shine nutfa zai samu kwana 40 yana gudan mani thumma yakunu alaqatan sannan ya zamanto gudan jini mithla zalika da yana siffa ta maniyyi sannan kuma ya koma gudan jini fatan-fatan haka wato adadin kwanaki 40 thumma yakunu mubghatan sannan ya koma tsokar nama mithla zalika shi ma dai fatan-fatan haka thumma yursalu ilayhi al-malaku sannan a turo masa mala'ika yursalu ilayhi a aiko masa mala'ika wa yanfukhu fihi ruha sai mala'ikan ya buta masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimati kuma za a masa umarni da kalmomi guda hudu waye ake wa umarni mala'ikan za a umarci mala'ikan da kalmomi guda hudu bi kasbi rizqihi rubuta abin da ya danganci arzikin shi wannan mutumin da za a halitta wa ajalihi da kuma ajalinka adadin shekarun da zai yi a duniya wa amalihi da kuma aikinsa wa shaqiyun aw sa'idun sannan kuma na banza ne ko kuwa na kirki wannan iyakan maganar annabi Muhammad kenan daga nan magana ta Abdullah bin Mas'ud ke wa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ina muku rantsuwa da wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba inji Abdullah bin Mas'ud inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna lalle akan samu dayan ku da zai yi aikin irin na ƴan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirau hatta ya kasance babu abin da ke tsakaninsa da tsakaninta face dirai guda daya fa yasbiqu alayhi alkitabu sai wannan littafin ya tsere masa fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai yayi aikin irin na ƴan wuta fa yadkhuluha sai ya shiga wutan wa inna ahadakum kuma lalle dayanku da ya'malu bi amali ahli an-nar za a samu yana aikin nasa irin na ƴan wuta حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. حتى يا كفن شباب أبن الشيطان فلئت وتا إن فاتي ذراع يغدا ويسبق عليه الكتاب سوى النلتا في لأثر وتا يتيري مكا فيعمل بعمل أهل الجنة أي أي في إرن أن الجنة فيدخلها سيد جيتا. رواه البخاري ومسلم. الإمام البخاري يروي حديث ندبو أكد أريبيو لتقوص. الإمام البخاري يروي حديث نن أولا يهد أشكل لتاثن. الإمام مسلم يروي حديث ندبو بيو لتريش لدى أربعين لأكو. وانا حديث نن عبد الله بن مسعود حديث نهدو بكتن الأربعون النووية ياي بيان صفة تهلتا تن أدم. وانا صفة كان سامن تأشكين القرآن don haka siffa ce da ta dace da ayar Allah da kuma hadisin manzon Allah yadda ka ji bayanin nan ya taho a cikin hadisi idan ka duba suratul mu'minun aya ta 12 zuwa aya ta 14 za ka ga bayanin da Allah ya jera yayi daidai da maganar manzon Allah wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبياني هكذا ونن آية نونة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين من سنة دان أدم ينا سورة تمني أكا سنة شأ وجن تبتا أمن تجي شيني محي فرقوا وليني أمن تجي واند الله يجارك يتريش يند يداتي لكم تينجن جي ثم خلقنا نطفة على قتل سنة مكهدت ونمني يقوما wato gudan jini wa faqalatna al'alaqata mubghatan muka halici wannan gudan jinin ya koma tsokan nama wa faqalatna al-mubghata idama muka halici wannan tsokan nama ya koma kashi faka sauna al-idama lahma muka sake suturta kasusuwan naki da nama thumma ansha'nahu khalqan akhar muka fitar da shi wata halitta ta daban wanda babu irin sa a duniya min duk wani dan adam da ka gani shi kadai babu wanda ke daidai da hadisin sa a duniya shi yasa Allah yake khalqan akhar da za a haifi tagwaye a lokaci guda suka zo duniya amma kana duba su zaka gane akwai bambanci babu mutum biyu da suke daidai halitta guda inda Allah madaukaki shi yasa aka ce khalqan akhar wata halittan daban bata yi kama da wata halitta da take duniya ba babu mai yin haka sai Allah tabaraka wa ta'ala wa tabarakallahu ahsanul khaliqin haka nan Allah madaukaki ya faɗa a suratul hajj aya ta 5 ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وهكذا قالي لها لتا babu makawa tsari ne da ya tabbata a hadisin Annabi Muhammad da kuma ayar Al-Qur'ani wannan ita ce sura ta halittar dan adam to hadisin nan na Abdullah bin Mas'ud yayi bayanin da aka samu sabanin fahimta a tsakanin malamai idan ka duba hadisin Abdullah bin Mas'ud yana nuna cewa Allah madaukaki ya turo mala'ika a bayan 40 na uku, sannan aka busa mu wannan wato jinjirin da ke cikin mahaifa rai. Wannan riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud ta bambanta da riwaya ta Huzaifah bin Usayd al-Ghifari, shi ma sahabin Annabi Muhammad ne. Ya ruwaito hadisi da ke bayanin siffa sura ta halittar ɗan Adam, yanda Abdullah ibn Mas'ud ya ruwaito hadisin, yana sahihu Muslim, hadisi na 2645. Yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, idza marra bin nutfati ithnatani wa arba'una layla, idan aka samu maniyyi ya shiga cikin mahaifan mace ya samu dare 42, a wannan lokaci ba a sallahu ilaiha malakan, sai Allah ya tura wa maniyyi din nan mala'ika, fa sawwaraha, ya turanta halitta, wa khalaqa sam'aha wa basaraha, ya halitti ji da gani na wannan jinjirin, wa jildaha, ya tsara fatar jikin jinjiri, wa lahmaha, da naman jikinsa, wa idamaha, da kasusuwansa. Idan ya gama sun makada, sai mala'ikan ya ce, ya rabbi a zakarun amunsa, yanzu na gama aiki zuwa iyanar, namiji za a halitta ko mace? Wa ya kabi rabbuka ma sha'a, sai Allah mahaliccinka ya yi hukuncin da ya ga dama. Wa yaktubu al-malaku, mala'ikan sai ya rubuta. Thumma yaqulu, sai ya ce, ya rabbi ajaluhu, an gama wancan batun halittar mace ko namiji, yaya batun ajalin sa fa? Fa yaqulu rabbuka ma sha'a, sai Allah mahaliccinka ya faɗi abin da ya yi nufi. Wa yaktubu al-malaku, mala'ikan ya rubuta wannan ma. Thumma yaqulu, sai ya sake cewa, ya rabbi rizquhu, ina bayanin arzikin wannan jinjiri? Fa yaqdi rabbuka ma sha'a, sai Allah mahaliccinka ya hukunta abin da ya yi nufi. Wa yaktubu al-malaku, mala'ikan ya rubuta, ya gama. Thumma yakhruju al-malaku bi sahifati fi yadihi, mala'ikan ya gama halittar abin da Allah ya tsara masa, ga takarda a hannunsa ya rubuta, sannan ya fita, ya fita daga cikin mahaifan kenan. Fala yazidu ala ma umira wala yanqusu, manzon Allah yace ba zai kari akan abin da aka masa umarni ba, kuma ba zai rage komai ba. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito, hadisi na 797, yana sahihu Jami'i Saghir, a sahihu Muslim hadisi na 2645, sahihu Jami'i Saghir hadisi na 797. Kaga zahiri, in ka dauki hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda al-Imam an-Nawawi ya dauko ya saka a cikin al-Arba'un an-Nawawiyya, sannan ka dauko wancan riwaya wanda al-Imam an-Nawawi bai dauko ta ba, idan ka hada su zaka fahimci akwai sabani tsakanin riwayoyin nan kake ji. Fa zahirul hadisi anna taqdir ar-rizqi wal ajal yakunu fil arba'a fil arba'in ath-thaniya, abinda hadisi na Huzaifa bin Usayd bin al-Ghifari yake nunawa ya bambanta da abinda hadisin Abdullah ibn Mas'ud ya nuna. A riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud ana nuna cewa sai an samu 40 kashi uku, sannan mala'ika yake zuwa. A riwaya ta Huzaifa bin Usayd bin al-Ghifari an nuna cewa bayan 42 na farko sun wuce, mala'ika sai ya zo. Na'am, wannaku ba'da 14 ijma'an, babu shakka duka malaman sunna fahimtar su ta zo daidai akan cewa Allah baya sa a busa majinjiri rai sai bayan an samu wata hudu. Wannan babu sabanin fahimta a tsakanin malamai akai. Wata hudu kwana nawa ne? Kwanaki 120. Ittifaqan, ba a taba samun malamin sunna wanda fahimta ta saba ma haka ba. Ka duba sharhu sahihi Muslim na al-Imam an-Nawawi, mujallad na 8, shafi na 385. Babu sabani akan haka. Amma maganar ita ce, shin mala'ika yana zuwa majinjirin nan a wane lokaci ne? shin bayan 43 yadda yazo a riwaya ta Abdullahi dan Mas'udu ko ku bayan 40 na farko in an shiga na biyu malamai sun yi ta kokarin daidaita hadisan nan guda biyu saboda kowannen su ya inganta daga Annabi Muhammad wannan riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud tana cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim wannan riwaya ta Hudhayfa bin Usayd bin al-Ghifari tana cikin sahihu Muslim wadannan ku sune manyan littafan hadisi na musulmai idan kai la'akari da lafazin da ya taho a hadisin Hudhayfa bin Usayd zaka tarar da cewa lallai ana iya hada hadisan nan guda biyu ana iya daidaita hadisan nan guda biyu ga hadisin Abdullahi dan Mas'ud da kuma hadisin Hudhayfa ta yaya za a daidaita ai shi hadisi na Hudhayfa abinda manzon Allah ya faɗa yace idza marra bin nutfati idan aka samu kwanakin nan sun wuce wa mani mururu zamanin yusaddiqu alayhi al-arba'una wa huwa az-zamanu al-madhkuru fi hadith ibn Mas'ud فهذه الفترة وإن كانت غير محددة في حديث حذيفة إلا أنها حددت في حديث ابن مسعود ب120 يوما رواية حذيفة النبي بيقيد عدد كوانكين da malaika ke dauka kafin yayi wani aiki ba amma a hadisi na Abdullah dan Mas'ud manzon Allah ya kayyade yake 40 na farko ga halittar da za a yi 40 na biyu ga halittar da za a yi 40 na uku ga halittar da za a yi a hadisin Hudhayfa kuwa maganar kora ta aka yi ba tare da an bambanta zamanin halittar ba ake kenan babu bambanci tsakanin riwayoyin nan guda biyu duk da haka al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa bai kawo wannan riwaya ta Hudhayfa bin Usayd bin al-Ghifari ba saboda shi a ganinsa wannan riwaya tana cikas ma riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud kuma bare riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud ta shi karfi don haka al-Imam al-Bukhari ya dauke ta yasa a littafinsa a wurare daban-daban har kashi hudu al-Imam Muslim ya ruwaito hadisin ya yadda da maganar al-Imam al-Bukhari cewa riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud ta fi inganci amma kuma ya tabbatar da ingancin riwayar Hudhayfa don haka sai ya dauko riwaya ta Hudhayfa ya sa a cikin sahihi Muslim amma al-Imam an-Nawawi da ya tashi shirya al-Arba'una an-Nawawiyya sai ya dauko riwaya ta Hudhayfa bin Usayd bin al-Ghifari sai ya dauko riwaya ta al-Imam al-Bukhari domin ita ce riwaya muttafaqun alaiha riwayar da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun ruwaito ta sai ya dauko wannan riwaya bi ma'ana hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya sanya a cikin 40 hadisi daga cikin waɗanda wasu gamsu da hadisin Hudhayfa bin Usayd ba akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kaduba majmu'u fatawa mujallad na 4 shafi na 240 yake cewa wali hada ikhtalafat riwayatuhu fi al-fadhil in kaduba bi ma'ana riwayatuhu riwayoyin wannan hadisi zaka ga lafuzin sa sun zo daban-daban wannan ya sanya malamai da dama ba su yi aiki da hadisin ba wata riwaya a ce sai jinjiri ya samu kwana 40 a mahaifa kafin nan za a turo masa mala'ika a wata riwaya aka ce ba kwana ba dare ne 40 a wata riwayar aka ce dare 42 wata riwayar aka ce dare 45 sun zo riwayoyin daban-daban Sheikhul Islam yace wali hada a'rab al-Bukhari an riwayatihi shi yasa al-Imam al-Bukhari bai dauko riwaya ta Usayd bi ma'ana Hudhayfa bin Usayd bin al-Ghifari ya saka a littafinsa ba saboda sabani da aka samu na lafuzza da suka zo a hadisin sa wa kad yakunu aslu hadisi sahihan ko da shi ke asalin hadisin ya inganta wa yaqa'u fi ba'd alfazihi idtirab fala yasluhu hina idhin an yu'arib biha ma sabata fil hadisi sahih al muttafaq alayhi alladhi lam takhtalif alfazuhu bi kama ta ce an dauki wannan riwaya an daidaita ta da riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud ba riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud kuwa al-Imam al-Bukhari ya daukota, al-Imam Muslim ya daukota. Amma riwaya ta Huzaifa bin Usaydin al-Ghifari, al-Imam Muslim kada ya ruwaito, al-Imam al-Bukhari ya daukota. Saboda sabani da aka samu talaffuz da riwaya. Ala kulli hali. Ayoyin al-Qur'ani da kuma waɗannan hadisai sun tabbatar mana cewa halittar dan adam tana samun zango kashi hudu. Marhala ta farko ita ce zango na lokacin da dan adam yake tsura na maniyyi a cikin mahaifa. Na biyu, lokacin da aka maida maniyyin nan ya koma gudan jini. Na uku, shine lokacin da aka maida shi ya koma tsokan nama. Wa yuqsadu biha qit'atu damil jamida. Me yasa aka kira shi al-alaqa? Li'annaha ta'aluqu fi jidari rahimi. Allah ya kira ta al-alaqa. Al-alaqa bi ma'ana wato melilo wanda ke reto, saboda a wannan lokaci yana makale da mahaifar uwa, yasa aka bashi wannan suna. Daga nan aka maida shi qit'atu lahmin, ya koma tsokan nama sagira, bi qadri ma yumbaq, yadda za a iya taunawa ɗan kaɗan, shi yasa aka kira shi mubugatan a aya da take suratul hajj, mukhallaqatun wa ghayru mukhallaqa. Hatta idza atammat 120 yawman, sai wannan maniyyin ya samu kwana 120, inda hata'atil marhalatur rabi'a. A wannan lokaci Allah ke turo mala'ika, shi wannan mala'ika al-muwakkalu bil arham, mala'ika ne da Allah ya wakilta wa mahaifa aikinsa kenan kadai ya suranta halitta ta dan adam. Me sunan shi ba a taba sani ba, amma babu shakka akwai mala'ika wanda aikinsa kenan ya suranta halitta da Allah ya nufin halitta a cikin mahaifa. Wannan hadisi yana da ilimi mai yawa a cikinsa babu shakka. Za mu yi bayanin fa’idoji kamar guda tara in lokaci ya ba mu dama insha Allah, waɗanda malamai suka ciro ƙarƙashin wannan hadisin na Abdullahi ɗan Mas'ud da kuma Huzaifa bin Usaydin al-Ghifari. Da farko, ka lura da abin da manzon Allah ya faɗa, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, kowannenku ana haɗa halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa. Kaga wannan magana ta annabi hujja ce mai ƙarfi da malamai suka ɗauka a kan cewa duk wata halittar da ba za a yi ta a cikin mahaifar uwa ba, wannan halitta ba ta samu amincewar sunnar annabi Muhammad ba. Kenan ga masu magana a kan abin da ake cewa test-tube baby, al-atfalul anabi, jinjiri da ake yinsa a cikin kwalba, ko mu ce an haɗa halittarsa a cikin kwalba, a ɗebo maniyyin miji da na mata, yadda ilimi na zamani ya kawo mu. Ilimi ya kai wani lokaci da ana iya ɗiban maniyyin mace da na namiji a haɗa su a yi barbaransu a wata kwalba, Allah Maɗaukaki ya fidda halittar ɗan adam. Wannan halitta ya saba ma tsarin addinin Musulunci. Me yasa? Saboda maganar manzon Allah, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, kowane ɗayanku ana haɗa halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa. Allah Maɗaukaki da a ce halittar ɗan adam a kwalba daidai ne? Ai, Allah ya san gaba ya san baya, ya san cewa zamani zai zo yanda Allah zai ba mu ɗan adam ilimi, ɗan adam zai iya tsara halitta ya taimaka ma halitta ta ɗan adam ta yanda za a iya samunta a wani guri ba mahaifar uwa ba. Da dai a ce akwai izini a kan haka, to da ba a samu takfifi cikin hadisin manzon Allah ba. Fi batni ummihi, a cikin uwarsa. Wato malamai na duniya sun haɗu a garin Makka ranar Asabar 28 ga watan Rabi'ul Akhir, hijira na da shekara 1405, suka yi zama har zuwa 7 ga watan Jumadal Ula Hijira na da shekara 1405 daga watan Rabi'ul Awwal zuwa watan Jumadal Ula. Sun samu kamar kenan kwanaki 7. Ya dace da 19 ga watan January 1985 a ƙarƙashin ƙungiya ta Rabitatul Alami al-Islami. Rabitatul Alami al-Islami ita ce ake kira Islamic World League, ƙungiyar da ta haɗe ƙasashen musulunci na duniya. Ta tattaro malamai sassan duniya daban-daban, ta tara ƙwararru waɗanda suke da fahimta akan al'amari na kiwon lafiya, ta saurara bima'ana al-istima'u li sharhi al-khabara wal atibba. Likitoci suka ba da irin shaidansu game da abin da ya danganci yadda bature ke haɗa maniyyin namiji da na mace a yi barbaransu har a samu damar fitar da halitta ta ɗan adam. Irin bayanin da malaman nan suka tattara, sannan kowa ya kawo hujjarsa daga ayar Al-Qur'ani da hadisin Annabi Muhammad. Bisa la'akari da irin wannan abu, shin ya dace da sunnar Annabi ko kuwa bai dace ba? Halal ne musulmi ya shiga irin wannan harka ko kuwa a'a? A wannan lokaci sun samu hanyoyin da ake barbara tsakanin maniyyin mace da namiji, sun samu hanyoyi kamar guda 7. Na farko, an yajri tarqihu baina nutfatin ma'quda min zawjin wa baydatin ma'qudatin min imra'a laysat zawjatuhu thumma tudra'u laqiha fi rahm zawjatihi. Hanya ta farko, za a debo maniyyin namiji, a debo maniyyin wata mata wadda ba matarsa ba, a haɗa su, bayan an yi barbaransu sannan a ɗiba a saka a mahaifar matan shi, sai ita matan shi ta haifi wannan yaro. Hanya ta farko ce, an ɗebo maniyyin wata mata wadda ba tashi ba, saboda matar shi babu mamaki ba ta haihuwa. Sai aka ɗebo maniyyin wata mata, aka ɗebi maniyyinsa aka haɗa, bayan an gyara maniyyin nan an yi barbaransu, sannan sai aka maida mahaifar matar. Kaga duka maniyyi guda 2 ɗin nan da aka tsara babu ita nata, aikin da ta yi kawai shi ne riƙon maniyyin da aka shirya na mijinta da kuma na wata mata daban. Hanya ta biyu, an yajri at-talqihu baina nutfati rajulin ghairi zawja, a ɗebo maniyyin wani mutum wanda ba mijin matan ba, wa baibati zawja, a haɗa da maniyyin matan, saboda bambanci tsakanin maniyyin mace da namiji, sai sukan kira maniyyin mace da suna ƙoyi. A ɗebo maniyyin wani mutum wanda ba mijinta ba, saboda shi mijin nata babu mamaki maniyyinsa ya mutu. Sai aka ɗebo maniyyin wani mutum, sai aka haɗa da nata maniyyin, thumma tudra tilka laqihatu fi rahmi zawja, bayan an yi barbaran maniyyin wani mutum daban da maniyyinta, sai aka sa a cikin mahaifanta. Kaga hanya ta biyu kenan. Don haka maniyyin da ke cikin mahaifanta ba na mijinta bane, na wani mutum ne daban. Hanya ta uku, an yajri talqihun kharijiyyun baina badratay zawjayn, za a ɗauko maniyyin namiji da na mace, thumma tudra'u laqihatu fi rahmi imra'atin mutatawwi'atin bi hamliha, an ɗebi maniyyin mace, an ɗebi maniyyin mijinta, maniyyin nata ne da na mijinta, bayan an yi barbaransu sai aka je mahaifar wata mace daban, sai aka dasa maniyyin nan a cikin mahaifanta. Maniyyin mace da namiji aka haɗa, amma sai aka kai mahaifar wata mace, sai ta haifar musu ɗa, don maniyyin ba nata ba ne, maniyyin wata mace ne da mijinta, aka ɗebo ita dai ta ba da aron mahaifa, sai aka kawo mahaifanta aka dasa, ta ɗauki wannan ciki ta haifi ɗa. Sura ta huɗu, an yajri talqihun kharijiyyin, an yi barbara wato baina badratay rajulin ajnabiyyin wa baydati imra'atin ajnabiyya, maniyin wani mutum daban da maniyin wata mace daban da aka yi barbaransu sai aka ɗauko aka kawo mahaifar matar aure aka sa a ciki. Al-khamisa na biyar an yadriya talqihul khariji baina babratay zawjayn, an ɗebi maniyin mace da namiji thumma tubra'u laqiha fi rahimi zawjati al-ukhra, yana da mata biyu matarsa guda ba ta haihuwa sai aka ɗebi maniyinta aka ɗebi maniyin mijinta, babu mamaki illa da ke hana ta haihuwa ta samu lahani ne a mahaifarta, amma maniyinta yana nan da lafiya. Sai aka ɗebi maniyinta da maniyin mijinta da aka yi barbaransu sai kishiyarta ta ba da damar a saka maniyin a cikin mahaifanta, ita za ta ɗauki cikin sai ta haifi wannan ɗa. As-sadisa na shida an tu'khadha nutfatun min zawjin wa baybatin min zawjatihi, a ɗauki maniyin namiji da maniyin mace wa yatimmu talqihu kharijiyyan, a fito da maniyin mace da mijinta da namijinta a yi barbaransu a wani guri thumma tuzra'u laqiha fi rahimi zawja, bayan an gyara maniyin nan guda biyu an gama barbaransu sai aka ɗiba sai aka mayar mahaifar ita matan, dama maniyin nata ne da namijinta aka ɗiba aka kai wani guri da aka gyara maniyin nan aka daidaita barbaran, sannan sai aka ɗebi maniyin aka mayar mahaifanta. As-sabi'a na bakwai an tu'khadha bazaratu zawji wa tuhqan fil mawdi'il munasib min mahfali zawjatihi aw rahimaha talqihan dakhiliyan, an ɗebi maniyin mace da namijinta aka yi barbaran sai aka canza musu guri a cikin mahaifan ita matan ba tare da an ɗauki maniyin an kai mahaifar wata mace ba. Kaga waɗannan hanyoyi guda bakwai dukkansu turawa suna amfani da su, abinda likitoci suka tabbatar ma malamai kenan a wannan taro. Malamai sun yi la'akari da waɗannan abubuwa ta fuskokin shari'ar musulunci daban-daban, sai suka tabbatar anna turqal khamsatil awwal kullaha, hanyoyi guda biyar na farko din nan na barbara da ake tsakanin maniyin namiji da na mace, hanyoyi guda biyar din nan baki ɗayansu haramun ne. A ɗebi maniyin mace da namijinta a kai mahaifar wata mata daban a sa, haramun ne. A ɗebi maniyin wata mata a haɗa da maniyin mijin wannan matan a yi barbaransu sannan a kawo mahaifar ita matan aure a sa, shi ma haramun ne. A ɗebi maniyi, duka waɗancan hanyoyi da muka yi bayanin su guda biyar gaba ɗayansu haramun. Me yasa? Bima ya tarattabu alaiha min ikhtilatil ansab, musulunci ya yi bayani na dokoki da suke shafar rayuwar ɗan adam, wani suna shafansa lokacin da yake da rai, wata dokan ba ta shafan ɗan adam sai ya mutu. Akwai hukunci da yake kan musulmi na ya kula da ɗansa cewa wannan yaro naka ne, akwai hakkoki da suke wuyanka dangane da wannan yaron naka, akwai hakkokinka da suke wuyan yaron, don haka wajibi ne a tabbatar ɗanka ne tukuna kafin waɗannan dokoki su hau kanka, ko kuwa ba ɗanka ba ne. Ashe kenan a yi aron maniyi saboda a samu haihuwa, wannan ya kauce matsarin musulunci. Sannan akwai babi na gado, in ka mutu akwai wanda zai yi gadonka, Allah da kansa ya tsara yadda ake gado. Allah maɗaukaki bai taɓa cewa ɗan aro yana gado ba, yaushe za a ɗebo maniyin wani mutum a haɗa da maniyin matanka a sa a mahaifar matanka ta haifi ɗa, sannan a ce wannan ɗan naka ne in ka mutu zai gaje ka? Ai, ba zai yiwu ba. Da dai hakan mai yiwuwa ne da an samu nassi a cikin Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah. Tunda babu nassi, abinda shari'a ta nuna mana shine ga yadda ake halitta, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, annabi yace kowane ɗayan ku ana hada halittarsa a mahaifan uwarsa. To wannan shi yake gani, domin kuwa dukkan wata aya da take magana akan gado tana magana ne akan wanda ya samu irin wannan tsari na halitta, wanda bai samu tsarin halittan nan ba babu bayanin gadonsa. Don haka din matakan nan na samun haihuwa haramun, amma matakai guda biyu bi ma'ana surori da ake barbara tsakanin maniyin namiji da na mace guda biyu da muka yi bayani cikin bakwai din nan sukan halal ne. As-sadisu was-sabi'u, waɗanne ne hanyoyin da suka halatta? Shine a ɗebi maniyin namiji a ɗebi maniyin mace a yi barbaransu a waje, sannan a mayar mahaifan ita matan ta ɗauki cikin ta haihu, wannan halal ne, saboda kuwa bai saba ma tsarin da ya zo na musulunci ba. Kar mu manta abinda hadisi ya tabbatar mana, al-islamu ya'alu wa la yu'la alayhi, ka'ida ita ce musulunci ko da yaushe shi yake zuwa sama, babu wani ilimi da yake zuwa sama da na musulunci. Don haka komai tsawon zamani kuma komai zurfin binciken Bature ba zai taba kawo wani ilimi wanda darajarsa ya dara hadisin Annabi Muhammad ba, ba zai taba zuwa da shi ba. Don haka in ya zo da wani ilimi sai a ɗauki hadisin manzon Allah a daidaita da ilimin nashi, wurin da hadisin manzon Allah ya dace da shi sai a ɗauka a ce to nan yayi, inda hadisin manzon Allah ya saba masa sai a ce wancan hanya haramu, saboda wanda ya turo Annabi Muhammad shine Allah, ya san ilimin da za a samu har zuwa tashin kiyama. Da dai a ce akwai wani ilimi wanda zai yi masa sunnar manzon Allah fatfarima, wannan ilimi nan gaba za a same shi, ga Allah maɗaukaki ya yi bayaninsa. Tunda bai yi bayani ba, kuma manzon Allah ya faɗa, ayal Al-Qur'ani ta tabbatar, al-yawma akmaltu lakum dinakum, addini ya riga ya cika, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun, duk wani abu da ya shigo sabo wa musulunci to a maida shi, inji Annabi Muhammad. A koda yaushe aka samu wani ilimi sai a ɗauko sunnar Annabi a daidaita da ilimin, inda sunnar manzon Allah ta dace da wannan ilimi sai a ɗauka, inda sunna ta saba ma wannan ilimi sai a yi watsi da ilimin nan a ɗauki abin da sunnar manzon Allah ta zo da shi. Babu laifi, saboda an ɗebi maniyin namiji da maniyin mace an kai su wata na'ura, an sarrafa su, an yi musu kwakwarima, an yi wani gyara, in akwai ƙwayar cuta an kashe, ko wani abu da zai kawo wahalar ɗaukan ciki an kau da shi, sharaɗi shi ne an dawo da shi mahaifan. Idan an ɗauka an dawo da shi mahaifa, to ya dace da abinda manzon Allah ya faɗa, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi, wannan babu ne. Sannan kuma da za a ɗebi maniyinta da maniyin namijin a kai wani guri a sarrafa su, sannan a dawo da maniyin, ba a sa a mahaifanta ba sai aka sa a wani gurbi a jikinta, nan ma bai saba ma sunnar manzon Allah ba. Me yasa? Saboda Annabi ya ce fi batni ummihi, bai ce fi rahimi ummihi ba, manzon Allah bai ce a mahaifan uwa ba, yace a cikin uwa. Don haka a kowane lungu na cikin uwa aka bar wannan maniyin har ya samu girma bai kauce ma sunnar manzon Allah ba. Don haka matakai guda biyu din nan, na shida da na bakwai, ba su saba ma sunnar Annabi Muhammad ba. Wannan mitin da aka yi, ilhaƙiƙa ya samu ittifaƙi na malaman sunna daga sassan duniya. Ka duba littafin da ake kiransa Qararatul Majma'il Faqhi, shafi na 159 zuwa 161. Qararatul Majma'il Faqhi. Me yasa aka ce ba a yadda da hanya ta biyar ba? Wannan hanya ta biyar ita ce kana da mata biyu, ɗaya daga cikin matanka biyu ɗin nan ta samu larura a mahaifanta, likitoci sun ce ita wannan mata inda hali kar ta sake ɗaukan ciki saboda tana da matsala a mahaifanta, amma kuma da aka gwada maniyinta sai aka samu maniyinta yana nan da rai, lafiyayye ne, to gashi matan nata guda biyu ne. Sai ka je likitoci suka ɗebi maniyinka da maniyinta, sai aka yi barbaran maniyin, sai aka ɗebi maniyin aka zuba a mahaifan kishiyarta sai matanka sai ta haifi ɗa. Me yasa malaman sunnah suka ce wannan ma haramun ne? Suka ce akwai dalilai da yawa. Na farko, inna zawjata al-ukhra allati zara'at fiha laqihat buwaybati zawjati al-ula qad tahmilu thaniyatan qabla insidadi rahimha ala hamli laqiha min mu'asharati az-zawj min mu'asharati az-zawj laha fi fatratin mutaqariba ma'a zar'i laqiha thumma talidu taw'amaini. Bature ba Allah bane. Likita yayi iya gwaje-gwajensa sai yaga mahaifar wannan matan akwai larura a ciki, bai kamata ta sake samun ciki ba. Sai haka sai ya hukunta babu laifi don ka ɗebi maniyyinta da maniyyinka ka je an yi barbaransu a sa a mahaifan kishiyanta. Likita ya ba da shawaran haka. Babu shakka likita ya yi ƙoƙari ya gano cewa ita wannan mata mafi dacewa shi ne kar ta sake samun ciki. Amma kuma Allah yana iya gyara mahaifan daga baya, in ji malaman sunna. Misali, an riga an ɗebi maniyyinta. Da aka ɗebi maniyyinta aka sa a mahaifar wancan, mushkila ta farko da za a samu ita waccan kishiyar da aka sa maniyyin namiji da maniyyin ita kishiyarta da aka yi barbara aka sa a mahaifanta, to kafin mahaifanta rufe da mijinta ya yi jima'i da ita, ita ma maniyyinta sai ya shiga. Da ya shiga cikin mahaifan sai ta samu cikin tagwaye. Kuma duka Allah zai iya ko ba zai iya ba, da ta tashi sai ta haifi yara guda biyu. Shin wanne ne ɗanta, wanne ne ɗan kishiyanta? In za a tashi bayani haƙƙi na uwa da ke kan ɗa da haƙƙi na ɗa da ke kan uwa, ya za a yi a gano bambanci tsakanin waɗannan tagwaye? Bari a bada wannan haƙƙi. Sannan idan mutuwa ta zo, ya za a yi a gane wannan shi ke gadon wancan ko wancan shi ke gadon wannan? Sannan na biyu, kama kad tamutu alaka, babu mamaki lokacin da likita ya ɗebi maniyyin wannan mata da namijinta aka yi barbaransu aka zo aka sa a mahaifan kishiyanta. Muna dai magana dai ka'idar guda ce, likita ba Allah ba ne, ya gama nashi aiki. Bayan ya saka maniyyin a cikin mahaifan kishiyan, sai Allah ya kashe maniyyin da bature ya je ya gyara. Da mijin ya yi jima'i da ita, sai maniyyinsa da nata suka haɗu sai ta samu ciki ta haihu. Wa zai iya ba da shaida wannan
malika min ikhtilatil ansab li jihatil ummi alhaqiqiyya li kulli min alhamlayn? Idan aka samu haihuwa a irin wannan hali ana samun mushkila mai tsanani. Waltibasu ma yatarattabu ala dhalika min ahkami, dokokin Allah sai su rikice a kasa tabbaka su, saboda an kasa tabbatar da waye uwan waye dan wanci daga cikin waɗannan tagwaye da aka haifa, ko ko yaron nan da aka haifa anya kuwa maniyyin da aka je aka yi barbaran nan aka sa a mahaifanta ne, ko kuwa wani ne daban? Wa inna zalika kulluhu yujibu tawaqqufil majma'i anil hukmi fil halatil mazkura. Don haka malamai suka yi ittifaki akan cewa mafi dacewa shine a ce haramun ne mutum ya ɗebi maniyyinsa da nan matarsa guda ya je a sa a mahaifar kishiyan wannan matan, saboda waccan matan ta samu haihuwa. Allah ya samu gani. Magana ce mai tsawo, amma aƙalla ka fahimta. Fa'ida ta farko da ake samu a cikin hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud, yana gwada mana cewa ba daidai ba ne musulmi ya ba da haɗin kansa a ɗebi maniyyinsa da na wata mata daban, kai ko da matarsa ce, a je a yi barbaransu a sa a mahaifar wata mata daban ta haifi wannan ɗa saboda su samu haihuwa. Wannan ya saba ma sunnar Annabi Muhammad. Fa'ida ta biyu, wannan hadisin na Abdullahi ɗan Mas'ud ya tabbatar mana cewa shi ɗan Adam Allah Maɗaukaki ya halicce shi ne daga maniyyi. Maniyyin nan aka mai da shi jini, jinin nan zai zauna a mahaifa tsawon kwana nawa? Kwana 40. Kuma an sani cewa jini najasa ne. To a lokacin da jini yake cikin mahaifa, mace kuma tana sallah, gashi kuma najasa ne jini, shin ina hukuncin sallanta? Ibnul Qayyim al-Jawziyya ka duba bada'i'ul fawaid mujallal na uku shafi na 641 yace abinda malamai suke la'akari da shi a kullum za a yi hukunci a ce wannan abin najasa ne to ana la'akari ne da abin da ke waje a duniya ba abin da ya buya ba ibn al-qayyim yace inna ma tasirul fadlatu bawlan wa ga'itan idza faraqat mahallaha yanzu da kai alwala za a yi sallar isha da kai kaje kai fitsari kai tsarki da kai bayan gida ka wanke duburanka shin cikinka babu fitsari a cikinka din nan babu bayan gida to wanda ka wanke na waje ne na ciki ba kaga duk da haka ne kana sallah da fitsari a jikinka kana sallah da bayan gida a jikinka to meye bambanci bambanci da ke tsakanin su shine ka wanke wanda ya fito ka bar wanda bai fito ba fahila idan yukamu alaiha din najasa dan haka ka'idar musulunci ita ce abin da ya fito waje shine najasa wanda bai fito waje ba ba najasa bane sana kake gane kuskuren mutumin da zai tafi bayan gida lokacin da yaje zai yi tsarki ya dinga yunkuri yana numfashi yana haki sai ya fito da duburansa wai sai ya wanke cikin duburansa dan ya tabbatar da cewa yayi tsarki wannan da farko dai jahili bayan jahili ne sannan kuma yana da wauta domin yana kokari ya samawa kansa cuta na baso waye ya shar'anta maka hilas ne sai ka wanke abin da ya buya abin da aka shar'anta maka shine ka wanke abin da ya bayyana wanda ya buya ba najasa bane yana da kyau mu gane abin da ke cikinka ba najasa bane abin da ya fito waje shine ake ce ma najasa fitsarin da yake ciki ibn al-qayyim yace wa illa fa ma dama fi mahalliha inda fitsarin yana cikin wato cikinka fa hiya ta'amun wa sharabun tayyibun ghayru khabith baka kiransa fitsari ai fitsari yana cikin marana na ruwa na marana yace yake zama fitsari in ya fito waje domin da a ce fitsari ne to da in kai sallah sallar ka bata inganta ba don fitsari najasa ne ba a ce ma ruwan da ya fito daga jikinka fitsari sai lokacin da ya riga ya fito in yana cikinka ba fitsari bane ruwa ne kuma ibn al-qayyim yace tayyibun ruwa ne mai kyau ba a kiransa najasa abincin da yake cikinka lokacin da bai fito waje ba ba a kiransa bayan gida abinci ne sosai wanda yake da tsarki wa inna ma yasiru khabasan ba'da qazafihi wa ikhrajihi yana zama kazanta ne a lokacin da ya fito waje bayan an harbo shi wa illa fa ma dama fi mahalliha fa hiya ta'am wa kadhalika damu ta yace to haka ma jini yake inna ma huwa najisun idza sufiha wa kharaja lokacin da jini ya fito waje sai a kira shi najasa wa amma in kana fil badani fi badanil hayawan wa uruqihi fa laysa bi najisin jini da yake cikin halitta ba a kiransa najasa wanda ya fito waje shine najasa don haka babu laifi dan mace ta yi sallah wato an ce jini yana cikinta ko ko maniyyi yana cikinta yadda ibn al-qayyim ya faɗa haka shaykhul islam ibn taymiya ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallal na 21 shafi na 600-601 yace walau sallamna anna dama najisun fa innahu qad istahala wa tabaddala ka kaddara ma jini najasa ne babu shakka ittifaqan malamai sun yadda cewa jini najasa ne to amma lokacin da ya shiga cikin mahaifan ya riga ya canza abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana shine maniyyi ya shiga cikin mahaifa sai ya koma jini ya samu kwana 40 ya koma tsokan nama ashe kaga ya canza daga ainihin halittar da aka sani Sheikhul Islam yace fa innal muslimina ajma'u anna al-khamra idha bada Allah bi ifsadiha wa tahwiliha khallan tahurat ko giya da kaji an ce haramun ne a shata an haramta shan giya ne saboda tana siffan giya amma da za a tsula mata ruwa ta tsinke sai a kira ta mene sai a kira ta kunu saboda lokacin ba za ta bugar ba ta riga ta canza halittanta a wannan lokaci hukuncinta na giya ya canza don haka ana la'akari ne da siffanta na asali ba lokacin da ta canza halitta ba yace bal أقول الاستقراء دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل جعل الخمر خلا والدم منيا والعلقة مضغة ولحم الجلالة الخبيث طيبة مثالي إذا أكسام تشنجن هلتا دقا أبين دقا حرمتا زوا قا أبين دقا حللتا وانا أبين ينادى ما حلل مثالي جياني أكسولا مثل رواية تنكي يزمن توباشي دا وتتاثيري دا جيا كينام باكا شوا حرام ني أشاش تند با جيا بني ياتي تدقى سفا نجيا سيأتي ياكوما الخلو الخلو حلل نيجريك كينا تنا إيشا والدم منيا والعلقة مضغة ولحم الجلالة الخبيث طيبة مثالي حرام ني مسلمية تناما دبا بتيكي وحرام بابو شكا حرام ني حديثا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ديوا سن حرمتا إذا الدب يزمن تتايكي وحرام فحرام ني أتناما تا كما حرام ني ما أتكوين تا ولبنها باما قوين تبا حتى نولون تما حرام ني أشاء كما المثالي أتاري ثانية أتشيهد إتا أبندك زمان نجسة وأن ثانية حرام ني أتنامن تا حرام ني أشاء مدرن تا كوك وكذا يزمتنا أتشي نجسة إذا أن تبتتنا كيو النجسة تنامن كذا حرام ني قوين كذا حرام ني ba ma nan ba wazar'un muskiyu bin najisi da zaka yi gona sai ka debo giya ka ringa ban ruwan gonan da shi ko ka debo jini kana kiwon yadda mutane suke sayo jini su yi kiwon kifi da sauransu ko ka sayo jini kana kiwon wata dabba kaga jini haramun ne musulmi ya sha ko to duk wata najasa da aka yi amfani da ita ba ma halitta kawai ba koda gona ce aka yi ban ruwan gonan nan da najasa idza suqiya bin najisi amfanin gonan haramun ne musulmi yace to amma abinda manzon Allah ya faɗa shine idan kana son ka ci wannan kaza sai ka tsare ta ka dinga bata abinci na halal akalla tsawon kwanaki uku yadda hadisi suka tabbata akai idan ya samu kwanaki uku ana ba ma kazan nan halal tana ci to lokacin da aka yanka ta wannan lokaci ne yake halatta ka ci naman ta a wannan lokaci ne yake halatta ka ci koyin ta haka nan ita kuma saniya idan aka tsare ta ana kiwatanta da haramun to haramun ne a ci naman ta ko a sha madaran ta sai an tsare ta ana ba ta halal tsawon kwana 40 yanda za ta canza halitta bi ma'ana jinin da ke jikinta din nan ya canza daga kiwon najasa zuwa ga kiwon halal a wannan lokaci ne yake halatta ka ci naman ta a wannan lokaci yake halatta ka sha madaran ta Sheikhul Islam yace to ashe yana gwada maka cewa asali halal yana tabbata a halal din sa idan kaga haram ya shigo masa to babu shakka akwai hanyar da za a yi a raba wannan haram din daga jikin halal din kuma a yi amfani da shi amma ba a cewa wannan dabba ta haramta har abada alhali asalin ta halal ne saboda kawai tana kiwo da haram tunda akwai hanyar da za a yi a raba ta da wannan haramun din kuma a ci naman ta Sheikhul Islam yake cewa don haka wannan maniyi da ya shiga cikin mahaifa bare ma fahimta mafi inganci maniyi ba na dasa bane shine ya rikida ya koma gudan jini jinin nan ne ya rikida ya koma tsokan nama ashe halittar da ke cikin mahaifar mace din ba na dasa bane tunda ya canza halitta daga asalin yadda yake Allah shi samu gani fa'ida ta uku da muke fahimta game da wannan hadisi shine abinda malamai suke faɗa cewa koyi halal ne musulmi ya ci amma idan ka bude koyi sai ka samu akwai dan tsako a cikin sa to haramun ne ka ci wato shi kansa koyi kafin ka ci shi sai kai la'akari da wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud فدوب فتاوى اللجنة الدائمة مجلد نئي شرين دبيو شاكي ندري أكدا ستين دا ذاك سيقوي كبوئي بايان أندفع دا كبوئي قوي نسي أكسا متنس أكو أشكي حالا ني أشوى نتنس أكو كو كو آآ فند دياته أشكي وي شيكو قوي أسلي دا ما با آيان تنشي أيكو sai dai a dafa, in an dafa sai a ci. To kai ka sai koyi ka dafa, kayi abin da aka halitta maka kenan. Da ka dafa wannan koyi kana budewa sai ka samu dan tsako a ciki. Shin wannan dan tsako halal ne ka ci ko kuwa haramun? Kaga ya gwada maka cewa haramun. Me yasa? Li'annahu takhallaqa fil bayda. Abinda aka halatta maka ci shine koyi, ba dan tsako da yake cikin koyi ba kafin ya taho duniya. Wa tahrimul maita. Idan aka samu dan tsako a cikin koyi ba a kiransa kaza. Me yasa? Bai riga ya halitta ba, ya cika halittarsa ba. Da a ce ya cika halittarsa da an kyankyashe shi, tun da ba a kyankyashe shi ba yana gwada maka cewa mushe. Don haka in ka ci wannan ɗan tsako ka ci mushe. Mimma huwa ma'lumun min addini bi darura. Na biyu, da za ka buɗe ƙoyin sai ka samu jini ne zalla, kuma ga shi an riga an dafa ƙoyin, nan ma haramun ne ka ci. Domin abin da aka halatta maka shi ne cin koyi. Lokacin da ka buɗe wannan koyi ne ka tarar jini ka samu, ba a halatta maka cin jini ba. A duba al-mawsu'atu fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallad na 8 shafi na 267, aka ce idza tahalat al-baybatu daman, idan ka buɗe koyi sai kaga ya zama jini, sarat najisa, ya zama najisa kenan. عند الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم وفي الأصح عند الشافعية كان إيه تيوى كثن دك ما لما سنة سنة نولة تيوى حرام ني مسلمي يتقوين دي يترد جني أتكنسا أما وإن اختلط سفارها دكبو دقوين باجني كسامو ذلابا سيكسامو دومي شيقوي حلتا كمركشي أكني أتكنسا تكينسا akwai wato wata halitta da take ruwan kwai, ita ake kira asfar. Sannan akwai fari da yake wai wannan ruwan kwai din. To da ka bude sai ka samu na tsakiyan nan shine yayi baki, ka tabbatar dai ba koyi ne lafiyayye ba kenan. Domin lafiyayyen kwai ba za a samu wato dan tsakiyan ya canza ba. To amma da kaga ya canza halitta, alamar jini ya garwaya da shi, min gairi ukwana fahiya tahira, amma jinin bai riga ya game duka koyin ba, shi yasa farin bai samu wani lahani ba, dan tsakiyan nan ne ya samu lahani. Wannan yana gwada maka jinin da ya shiga ciki kaɗan ne, babu laifi don ka ci wannan koyin halal ne. Dalili, saboda dama babu makawa a samu irin haka. Abinda yake nuna cewa Allah bai riga ya canza halittar da take cikin koyin, Allah ya fara suranta halittar ya maida shi dan tsako ba, shine ka samu farin da ke cikin kwai, babu lahani a jikinsa. Da a ce farin da ruwan kwai din duka sun garwa, ya gwada maka Allah ya riga ya canza halittar daga maniyi ya maishe shi jini. Lokacin ya canza halitta daga maniyi ya koma jini, to idan ka ci wannan kamar ka ci jini ne. Allah shi samu gani. Don haka malamai suke cewa ana amfani da hadisin Abdullahi dan Mas'ud, wannan yake gwada maka cewa wannan koyin wato Allah madaukaki bai riga ya canza halittarsa daga maniyi zuwa ga gudan jini ba. Da ya gama canzawa, da ba za ka samu farin da ke cikinsa yana nan lafiyayye ba. Akwai littafin malamin da ake kiransa Al-Qarafi da ake kira Az-Zakhira, mujallad na 4 shafi na 108. Malamin yake cewa yujadu fi wasfi sifaril baydi ahyanan nuqtatu damin yatawalladu minhu. Sau da yawa in ka bude kwai zaka samu tsakiyarsa akwai alamar jini da ya dan garwaya da shi. Wa muqtada mura'ati safi fi najasati dami la takunu najisa, ay anna Allah ta'ala إنما حرم الدم المسفوح وهو الذي يسيه ويراب، أما ما ليس مسفوحا فليس يحرم ولا يكون نجسا. wannan da ka samu a cikin koyi ba najisa bane, bai danganci nau'in jinin da Allah madaukaki ya haramta sha ko ya haramta ta'ammuli da shi ba. Fa'ida ta hudu da muke samu a hadisin nan na Abdullahi dan Mas'ud, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa halittar dan adam kashi hudu, 40 gida hudu. malamai suka ce idza saqata ba'da nafkhir ruhi fihi, idan aka samu mace ta samu ciki, mace ta samu juna biyu, wannan cikin nata har ya kai adadin kwanakin da suka nuna ana busa rai, kwanaki nawa muka samu a hadisin Abdullahi dan Mas'ud? Kwanaki 120. Sai da jinjirin nan ya samu kwanaki 120 sai aka yi barin sa. To nan ma akwai hukunce da dama da suke kawa kan shi. Wannan da aka yi barin sa, kin me zaka hukunta a kan shi? Bari aka yi a diba aje abin da kawai, koko hukuncin haihuwa aka yi? Idan haihuwa aka yi, to ka tabbata akwai dokoki da suke kan mutum wanda ya mutu. Misali, akwai wankar gawa, akwai likafani da ake magawa, akwai sallah da ake magawa, akwai binnewa da ake magawa a makabartan musulmai. Waɗannan abubuwa gaba ɗayan su wajibi. To ita cikin da ta samu ya kai kwana 120, sannan sai kai bari. Abinda hadisin Annabi Muhammad ya tabbatar mana shine sai an samu kwanaki 120 ittifaqan. Mun yi bayani, ba a taɓa samun wani malami da fahimtarsa ta saba ma wannan ba. Allah baya busa majinjiri rai sai a bayan kwanaki 120. Lam yakhtalif al-ulama ala anna nafkha ar-ruhi fil janin inma yakunu ba'da 120 yawma. Ka'ida ce, babu sabani a tsakanin malaman sunna. To tunda shike sai bayan kwanaki 120 ne ake busa majinjiri rai, sannan cikinta ya samu kwanaki 120 kafin ta yi barinsa, to don Allah karka kira wannan jinjiri da sunan bari, ka ce matana ta haihu. Me yasa? Faqat ta'allaqu bihil ahkamul fiqhiyya. Wannan jinjiri da ya taho a mace, akwai dokokin fiqhu da suka hau kansa. Fa idza saqata al-janin fi dhalika al-waqti, jinjiri ya samu kwanaki 120 kafin a yi barinsa, wajibi ne a yi ma wannan jinjiri sallah. Duk da shike akwai muhawara a tsakanin malaman sunna game da wajibcin sallan jinjiri. Mafi inganci shine ba tilas bane, amma mafi dacewa shine a yi masa sallah, kama huwa madhhabul imami Ahmad wa aktsari a'immati sunna, wa kadhalika tudri ahkamu al-irsi alayhi. Tunda ya samu kwanaki 120 kafin a yi barinsa, to fa hukuncin gado ya hau kansa. Misali, a ce ubansa ya riga ya mutu, mutum ne ya mutu ya bar matarsa da ciki, wannan ciki sai da ya samu kwana 120 sannan aka yi barinsa, to fa kar ku manta wannan ciki yana da gado, yana da gadon ubansa. Don haka hukuncin gado ya hau kansa. Wa tahdidu iddatil mar'atil mutawaffa anha zawjuha, tunda shike dan da ke cikinta ya kai kwana 120 kafin a yi barinsa, yanzu haihuwa ta yi. Don haka in ta kaba take yi daga wannan rana, sai ta yi wanka ta gama ta kaba. Duba fatawar Lajnatul Da'ima mujallad na 8 shafi na 408 da shafukan da suke gaban wannan. Kana yanbaghi an yughsal, idan aka samu jinjiri ya samu kwanaki 120 kafin a yi barinsa, mutane da yawa sukan aiko tambaya, matata ta yi bari, me ya kamata mu yi? Shin daidai ne a masa sallah ƙwarin kuwa? Ka duba hadisin Abdullahi dan Mas'ud, ai sallah ana yin ta ne ga mai rai, shi ma Allah ya ba shi rai, ya kamata a masa sallah. Yanbaghi an yughsala wa yukaffala wa yusalla alayhi ala sahih min aqwali ulama, madama kad atamma 14, matukar ya cika wata hudu. Domin abin da hadisin Annabi ya nuna kenan. Bare akwai wata riwaya ta Al-Mughiratu bin Shu'ba wadda Al-Imam Abu Dawud da Al-Imam Tirmidhi suka ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-saqfu yusalla alaihi, shi bari ana masa sallah, inji manzon Allah. Wa qalu idza lam yatim lahu 14, idza lam yatim lahu 14 fa innahu la yughsal ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يؤق عنه. متى تاي بري wannan cikin naki ya samu wata hudu, a'a watannin sa uku, to abin da kai barin nan ba za a masa wanka ba, ba za a masa sallah ba, ba za a yi masa suna ba, ba za a masa yanka ba. Me yasa? Li'annahu lam yunfakh fihi ruh, ba a riga an busa maka rai ba. Shi waɗannan abubuwan da muka jera, ya kamata a yi ma jinjirin da aka yi barin sa bayan ya samu wata hudu a ciki. Hakanan Muhammad ibn Salih al-Usaymin ya bada amsa a cikin As'ilatul Babil Maftuh, tambaya ta 653. Ma saqata qabla tamami arba'ati ashhurin, idan aka yi bari kafin jinjiri ya samu wata hudu, fa hada laysa lahu aqiqa, ba a yanka masa rago, wala yusamma, ba a yi masa suna, wala yusalla, ba a yi masa sallah, wala yudfan, ba za a binne shi a makabartan musulmai ba, za a tona rami ne kawai a binne shi, babu sallah, babu wanka, babu likafani, babu komai, dan ba a riga an busa masa rai ba. Amma idan jinjiri ya samu wata hudu a ciki kafin a yi barin sa, to ya kamata wannan jinjiri a yi masa suna, a yi masa suna kuma a yanka masa ragon suna, a yanka masa ragon suna. Wa yusamma saqtu, za a yi ma dan bari suna. Wa yu'aqqa anhu, za a yi masa al-aqiqa. Akwai malamai da suke cewa wai sai jinjiri ya samu kwanaki bakwai da haihuwa da rai, bayan an haife shi ma fa, bayan ya samu watanni tara a ciki, sannan aka haife shi da rai, to wai sai ya samu kwanaki bakwai da rai sannan a yi masa suna. In ya mutu kafin ranar suna, to a babu suna, kar a yi asara biyu, an yi asaran ɗa, an yi asaran rago. Wannan ƙarya ne. In dai jinjirin an busa masa rai, to ya kamata a yi masa suna. Nan ne inda mushkila ta taso. Wasu suke cewa akan samu jinjirin da zai kai wata hudu a ciki, idan an yi barinsa ba a iya gane namiji ne ko mace ce. Yaya za a yi? Ka duba sharh sunna littafin al-Imam al-Bagawi, mujallal na 6 shafi na 59. Malamai suka ce to ai sunaye suna nan iri-iri. Akwai sunan da namiji yana ɗaukansa, mace ma tana ɗauka, ban sani ba ko a Hausa akwai, amma a Larabci kaga Salama suna ne da ake sawa maza da mata, Qatada suna ne da ake sawa maza da mata, Su'ada ita ma haka, da Hindu, kaji ana cewa Hindu, da yawa suna ɗauka Hindu sunan mace ce kawai, maza sukan sa Hindu, mata ma su sa Hindu. Haka nan Utuba, haka nan Hamza, Hamza da kake ji akan sanya mu mace, haka nan Umaratu, haka nan Talha, sunan Talha da kake ji suna ne da Larabawa sukan ba wa maza, kuma sukan ba wa mata. Sai ka ɗauko irin waɗannan sunaye sai ka bashi, tunda ba a iya gane mai aka haifa ba, namiji ne ko mace. Ka duba Mawsu'atu Fatawa Mu'asira, mujallal na 4 shafi na 159. Mun bayyana fa'idoji guda hudu, lokaci kuma ya tafi. Na mu yi haƙuri sai wani mako kuma insha Allah. Sai mu ƙarasa sauran fa’idojin da suke ƙarƙashin hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud. Akwai tambayoyi? Bayani da kai na halaccin haihuwa a cikin uwa, ina matsayin bambanci da aka yi na maniyyi aka zuba a cikin namiji? Namiji kuma aka haifi yaro, domin ni na karanta a cikin wata majalla inda wani namiji ya haihu har sau biyu. Sai mu ba ma maganar wannan. Muna maganar mahaifa, maza ku ai ba su da mahaifa ko? Da dai za ka ce ina hukuncin canza halitta? To da shi ne. Sai ya koma namiji. A'a, malamai sun faɗa akwai al-khunsa. Al-khunsa shine wanda ke da halitta biyu a jikinsa. Yana da halittar mata kuma yana da halittar maza. Abinda malamai suka ce shine halittar da yafi rinjaye nan zai karkata ma. Idan ya karkata ma sashin mata, shikenan ana dora shi akan hukuncin mace ce yayi aure har kuma ya samu haihuwa da sauransu. Amma da zarar an hukunta shi akan wannan sashi, haramun ne ya dawo ɗaya sashin na cewa shi namiji. Allah shi samu gani. yake cewa ina matsayin irin wannan yaron duk da dai na san waɗanda suka aikata hakan ba musulmai bane na'am yaron da alkhunsa ya haifa halal ne kamar yadda muka faɗa musulunci ya san akwai mutumin da ke tare da halitta biyu a jikinsa yana da halittar maza yana da halittar mata musulunci ya bashi damar ya karkata ma sashin da ya fi rinjaye to tunda musulunci ne ya bashi wannan dama in ya samu haihuwa wannan da ana la'akari da shi a matsayin da ne na halal ba a cewa da ne na haram to wannan ko yace daga inda maganar annabi ta kare a cikin wannan hadisin sannan sauran hadisin maganar abdullahi dan mas'ud shin malam maganar abdullahi dan mas'ud ta zama idraji kenan na'am ana ce mata idraji magana ce ta abdullahi dan mas'ud babu shakka daga nan zuwa karshen hadisin ba maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bace idan ka duba littafin sharha na sahihul bukhari umdatul qari inda yake sharhin wannan hadisi sharhan hadisi na 3208 na al-imam al-bukhari umdatul qari kenan mujallad na 12 shafi na 15 zaka ga bayanin da yayi wannan magana abdullahi dan kita kana cewa idraj babu laifi dan an kira shi hakan amma asali hadisin ba idraji bane saboda shi yake bada labari ya faɗi iya abinda ya ji ya kuma ɗora abinda fahimtarsa ta nuna ma bai shigar da komai cikin hadisin ba amma kasancewar ba a bambanta ba tsakanin maganarsa da ta annabi muhammad shi yasa ake iya aje shi a babi wani tsari na idraji wannan yace ya dace a musulunci idan za ka yi aure ka yi a waje da Allah ka karanta menene yake ko ba ka karanta bane wallahi ban iya karantawa ba kuma ai kamata yayi a ce ka karanta wanda zai iya karantuwa ne kaban ka ce jini najasa ne yaya hadisan da suke nuna cewa sahabbai suna rauni a wajen yaƙi kuma su yi sallah a ciki jini najasa ne in mun ce najasa najasa kalma ce da take ɗaukar ma'ana da yawa misali giya najasa ce haka ne a sha amma najasa ne ta taɓa jikinka eh to anan ne aka yi muhawara mafi inganci shine giya najasa ce a sha amma taba jikinka ba najasa ba ce wannan shi ne mafi inganci na gaya muku akwai muhawara don in ka duba littafin fiqh za ka ga fahimta daban-daban ashe kenan kalma ta najasa tana da mafhumi daban-daban ana cewa cin abu najasa ne alhali kuma shi kansa ba najasan ba ne da ake cewa jini najasa ne ana hukunta shi wajen shansa misali najasa ne da sauransu amma dan ya taba jikinka kuma bai zama najasa jini guda ne wanda ya zama najasa wanda shine jinin haila a wannan magana ce da ta shafi fiqhu in banda na dan taba magana akai da ma ban ansa tambayar ba ala kulli halin yana da kyau malamin ya gane ba wai muna nufin jini umuman najasa ne dan ya taba jikin mai sallah ba da shi wanda muka kasa iya karanta tambayarsa din nan don Allah sai ya hakuri ba da gangan bane rubutun nashi ne ba mu iya karantawa ba gaba sai ya rubuta rubutu mai kyau ni salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
sukan ta mana yadda ake yin kaimama saboda wasu malamai sun ce ba a raba hannaye kuma ba a yin sallah biyu da kaimama guda
to sai dan amsa mar ka shakkan bayan yanda ake yi ko sai ga gaba malami ya koya amma cewa ba a yin taimama sai da hannu biyu fahimtar malamai ne illa dai zan ce ma ko da hannu ɗaya sai taimama taimama ka ta inganta muduba al-mughni a mujallal na farko shafi na 350 cewa ba a sallah biyu da taimama ɗaya wannan ma fahimtar ba ta da inganci domin taimama tana wakilta tana zama tana wakiltan alwala ne larura ta sa aka bar alwala aka koma taimama saboda haka abinda alwala ya halatta taimama ta halatta in ana iya sallah biyu da alwala to taimama ma ana iya yin salloli biyu ko fiye da haka da danta matukar wannan taimaman ba ta warware ba wato fatawar majalisa da'ima a mujallal na 374
Allah ta rika assalamu alaikum wa rahmatullah in malam alwala ake yi cikin wankan janaba ɗaya ɗaya ake yin ta koko ɗaya uku uku ne kamar yadda
Aisha ta bada labari hadisin yana sahihu al-Bukhari da Muslim tace Annabi sallallahu alaihi wa sallam in zai yi wanka bayan yayi tsarki kuma ya tawabba'u kama ya tawabba'u lis-salati sannan Annabi yana yin alwala kamar yanda yake alwala in zai yi sallah idan Annabi zai alwala zai yi sallah yakan yi sau ɗaya yakan yi sau biyu yakan yi sau uku muke gaba
tambaya ta gaba ce cewa malam game da masu shayarwa ko masu ciki za ka ce tafiyar ya tsari cewa ran tsara ne sai ban sallar tafiyar gaba ɗaya ko kuwa kowane ne zaka tafiyar wa
Anas bin Malik sahabin Annabi ne shekaran sa goma a gidan manzon Allah a lokacin da ya tsufa yake tafiyarwa haɗa talakawa yake guda 60 ya dafa musu girki guda su ce ta tashi sun an gama kenan lokaci ɗaya ka duba al-mughni a mujallal al-mughni na 209 don haka babu laifi don an bari sai bayan sallah aka hada abincin gaba ɗaya ka bar ki sadaka wannan bai saba sunnar manzon Allah
tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah kin ya halatta mutum ya yi sallar a can da matarsa da kuma wata makwabciya ta wata ke zama jiranin su
daidai ne zuwa fatawa Allah na mujallal na 7 shafi na 202 babu laifi don kai sallar tarawihi a gida da iyalinka
tambaya ta gaba malamin ina hukuncin matar da ke wasa da a cikin sai mata mutum mara take kuci
sai a kai karanta wajen wali kai laifi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan mallaka ya ci alwala fiya addu'an nan na tajiya dare na sa na muke son a ƙara mana kamana na yara
a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lammatin wannan addu'a tana cikin littafin al-azkar kanana wanda ake samu a kodina أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
الله يسجد لك السلام عليكم ورحمة الله. الله هنا السنة أمن البيان جميل جدا الإمام من جهتي بار صلى صلى بيني أما ما من باب جيك فاتنسى. إذا في غير إن يديك أتجاني إن يديك أتجاني. يا يا بيان جيك.
So da kyau sallah ya kamata idan yana ta ga murya don haka manzon Allah yake amma tunda suna ganewa sallah bata bace ba
tambaya ta gaske assalamu alaikum wa rahmatullah dan mallan ya halatta na karanta wani qur'ani akan bukatar sa shi kuma ya bani kudi
an gama da karatu mu na yau ce
tambaya ta gaske insha Allah sai assalamu alaikum wa rahmatullah mallan ne kunci mutunan da ana bin shi baki azumi bai biya ba har wani azumi ya zo fatan mallan Allah zaka alkhairi
bai kamata a jinkirta biya don ba amma don an jinkirta biyan kawai za a yi babu shakka akwai fahimta daban-daban akan matsala ta haka cewa wanda ya jinkirin biya har Ramadan ya zo bai biya azumin bara ba in ya zo biya kuma sai ya hada da ciyarwa littattafan mu da dama hakan suna ciki kuma dan an dauki wannan fahimta babu da jikin da fahimta magabata ne amma mafi inganci shi ne biyan nan kadai za a yi babu ciyarwa komai yawan shekaru da ake ji mutum na bashi illa da yayi laifi bai kamata ya jinkirta biyan azumi ba har wani azumi
sai da Allah fara addu'a insha Allah Allah mai sani sai tambaya ta gaba ta assalamu alaikum wa rahmatullah yace wannan shekara mallan kai mana bayani akan asalin zuwan annabi Isma'il Makka to yaya bayanin annabi Ishaq yake da mahaifiyarsa
to wannan bayani ne mai tsawo Allah ya nufi lokacin da za a yi
amin sai tambaya ta gaba na ganin wannan matar suka yi wace mallan dan Allah muna mu mata in za mu yi sallah za mu ta da iqama ne ko za mu kafara ko mu fara sallah
mata ba su yin ikama wannan ita ce fahimta mafi inganci mata ba wajibi ba ne su yi ikama a sallah amma in sun yi kuma sallah su ta inganta kuma Allah zai ba su lada amma dai ba a karanta musu ba yana cikin fasahar majalisa da'ima mujallal na 6 shafi na 86
sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan mallan ya karuwa lafiya kuma Allah ya ƙara masa lafiya tambaye take bala wazan da kace a karanta manzo Allah ta hakuri ƙara mana bayani in akwai wata sallah ce zan
shi dai ka fata ya hakuri ne ta cikin dan zai bayani ku
sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullahi mallan don Allah muna son ka taimaka ka gaya wa musulmai su daina karɓan kyautar littattafan da kiristoci suke rabawa har kuma su ce a bada wani kuɗi a kai musu mutu ya su gina cikin kuɗin.
To ni mamaki ma ce akwai musulman da suke karɓa ɗin ko?
Akwai wani hasana ba da kuɗi.
Har ma su ba wa kafirai kuɗi? Na fi da wani kuɗi. A duk mutumin da ya ba mu kafirai kuɗi saboda yaɗa addininsa wannan mutumin to idan ya kudurta halal ne dai ya yi ridda idan kuwa ya san laifi yake yi to babban laifi ne a wajen Allah saboda ya taimaka wa shedanci ya taimaka wa kafirci Allah kare
sai tambaya ta gaske assalamu alaikum warahmatullahi da fatan mallam ya sha ruwan lafiya mallam menene hukuncin wanda yayi asarar dukiya a cikin wani ɗakin da suke kwana sai ya tuhumi waɗanda suke ɗakin sai suka ce su ba su bane sai ya ce to kowa ya alwala da Qur'ani yaran
to rantsuwa da Qur'ani ba laifi bane sai dai rashin yin sa shi yafi dacewa kai rantsuwa da Allah shi yafi akan kai rantsuwa da Qur'ani haka Muhammad bin Salih bin Sani ya faɗa cikin fatawa al-Aqida
sai tambaya ta gaske assalamu alaikum wa rahmatullah mallan tambaya ta gaske game da bayanin sai da sifa na baka to yaya bayanin sayar da sport da daily son da daily sport saboda ana samun ta da mata masu wata irin shiga mara kyau to yaya mu da muke irin wannan sana'a muna da ƙarin muna son ƙarin bayani don mu san irin sana'ar mu
ai sai da hotunan ba ta haramu yana fatawa Madina cikin irka uku ta 36 mujalla wacce kamar ta jarida irin Daily Talk da sauransu kowa ya riga ya san waɗannan jaridu ana rubuta su saboda labarai ba kuma jaridun ba ta bane kowa ya sani ai abu na bata ba sai an gaya masa su ba kowa ya sani don haka kai da kake sayarwa ka san jaridar batsa ka san mujallar batsa haramun ne ka sayar amma cewar akan samu hoton mata da sauransu a daily talk haka din ne illa menene manufar jaridar manufar ta ba tallata batsan bane ainihin labaran ciki shi ne manufar ta ko saboda haka wannan bisa ga la'akari da mafi rinjayen jaridan abu ne wanda shari'a ta yarda da shi sai a yi a za a sayar wannan ko Saudiya ta tafi zaki ne amma idan ya zamanto waɗannan hotuna sun fito a fili na baza sai kai ka sani sai da shi haramu ne
sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah mallam tambaya ta ita ce menene hukuncin mai wasa da matan da ba na ji ba har ma yana kama su kuma sai za a yi sallah sai shi ne gaba to yaya mu ma mu za mu yi ko muna kallon irin wannan halin ne
ko da yake sallar fasiki ba ta baci sai idan an masa nasiha ya ki dauka dan ka ga liman yayi fasikanci ba za ka jin sa sallah ba sai ka kira shi je ka nuna masa ba mamaki shi yana ganin halal ne ka san fahimta da yawa sai ka kira shi ina da zama da kai gafa tamara kamar ka ce kuma kai ke jagoran sa mu a sallah ce kana kaza kana kaza ne yawa kuma lokacin da yake yana ganin ba ne ganin sa ka gani to idan ka fito kai mai nasiha lokacin ya san akwai mai gani ba mamaki ya gyara amma don ka ga yayi haka ba kamar nasiha ba kawai ka kaurace masa da kai da shi duka masu nufi akwai bukatar kai masa nasiha ta tona inda in bai dauka ba sannan sai ka kaurace masa haka malamin suka faɗa
tambaya ta gaske assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya na shine wai mala'iku munkar da nake yi da suke rubuta lafazi shin har ma da kafiri suna tare da shi suna rubuta wannan laifin na alheri ko na kai
munkar da nakir ba su ke rubutu ba kuma sunayen ma ba su inganta ba in yana nufin mala'iku marubuta sunan su kenan mala'iku masu rubuta ayyuka suna tare da kowane mutum ba wai mutum kaɗai ba saboda ai aikinka ne za a tara a kiyama a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma saboda haka kowa suna rubuta masa amma ka ce munkar da nakir sunan ma bai inganta hadisin manzon Allah
na
kuma ba sunan marubutan bane sannan marubutan kuma ba a gaya mana ma sunayen su ba illa dai an gaya mana akwai mala'iku biyu da suke rubutu in ka ce rasibu ati ba sunayen su bane
na tambaya ta gaba ke cewa akan yan addaba wato daukan kristocin da kai magana akan cewa daukan zaramci kudin ne haramun ko ko daukan su ne
to mu dauka daukan nasu ne haram ba kudin ba eh dauka dan yana so ya jini ce masa daukan su ne haram ba kudin da ya samu bane ko to mu dauka haka ne ya dauke ya kai su to suka ba shi Allah yake wala ta'khudhu amalakum bainakum bil batil kai ta wace hanya ka samu wannan kudi ka sani ta hanyar gaskiya ko ta hanyar batil to da wannan kudi haramun ne sai dai inda ka je tambayan ka dai shin wannan kudin haramun ne
assalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya ta shine akan cewa malamai suna cewa wasu malamai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine farkon halitta kuma shine karshen manzanni sakan azani shin to azan ana cewa kina gina annabi Adam
ana cewa amma ku ce wannan gariya take ba annabi bane farkon halitta wajibi ne kowanne musulmi ya gada haka hadisi ya inganta daga annabi hadisin yana cikin silsila hadisi ya 33 annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake abu na farko da Allah ya halitta shine alqalam annabi ya faɗi wannan da bakin sa kuma wannan shine abin da ya tabbata sunna saboda haka ba halittar manzon Allah ne farko ba Allah ya samu gaci
na'am sai tambaya ta gaba yake mutum ne yana azumi sai kwaro ya fada mace a baki ya wuce a makogwaron sa a baki